بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافرنا الصبر أشهد يا قوتن ذو القعدة شكرا تدبو تدري هدى أربعين دعوك بأي هجر من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 24 insha Allah cikin jerin gidan darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam al-hafiz Abubakar ibn Abi Asim Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim wanda ya rasu shekara ta 187 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi yana ɗaya daga cikin littafin sunna muhimmai game da karantar da aqidar musulunci irin ta magabata aqida annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da nabayansu Allah ya kara musu yadda zamu tashi inda malai yake cewa bab zikru qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man a'da al-awwal al-imam ibn abi asim ya kawo mana riwayoyi daban-daban wajen kala goma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sahabbai daban-daban game da al'amarin da ya shafi hadisin la adwa cewa cuta ba ita da kanta take tashi daga jikin wani ta kuma jikin wani ba a kowa Allah ne yake darafta shi da cuta amma yana iya zama daga cikin asbabu na darafta wanda cuta shine akwai cututtuka wanda in ka kusanci mai su suna iya kama ka mun ji wannan maganganu ko mun ji fassarorin malaman farko daga littafin Fathul Bari mujalladi na 10 daga kitabu Tibbi na Fathul Bari sharhin Bukhari tun ma kafin zamani ya zo ayi bincike na ilimi na kimiya wanda ya kawo maganganu sababbi wadanda za ku mun ji cewa malaman sun faɗi irin su sai kuma yake cewa babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama babun da ke magana akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace man a'adal awwal to shi na farkon in ka ce nabiyin na farkon ne ya samu shi to wanda ya fara kamuwa da cutar shi wa ya samu shi mutum na farko da aka fara samu da covid 19 wa ya samu shi mutum na farko da aka fara samu da measles wa ya samu mutum na farko da aka fara samu da kaza waye ya saka mushi Allah ne ya jarabce shi Allah ne ya kaddara mushi to amma kaddara Allah tana da sababi ta yi wani abu ya ci ko wani tsuntsu ya sa mushi ko wata wani kwaro ya cije shi ko ya taka wani abu ko wani wanda ya sababi cikin sababba malam yace qala haddathana amr ibn usmana qala haddathana abi an shu'aib an az-zuhri an sinan ibn abi sinan an abi hurairata قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدوى فقام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله أرأيت القبلة تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فيجربها جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول يتشد أمر أم أثمان أن سعيد الحمسي كان من شاء جمع حديثة شعبايا رسول الشيكاة تلبيد أمس حدثنا أبي بابنش واتو أثمان ابن سعيد كان an shu'aib daga shu'aib daga shu'aib yace daga malamin shi ibnu shahab bin zuhri shi kuma daga sinan ibnu abi sinan ad-diyali ke sinan ibnu abi sinan ad-diyali ya rasu ka 105 ne bayan hijira al-imam al-bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i sun tada hadisin sa yace an abi hurayra taqal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abu hurayra yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la adwa babu adwa babu tashin ciwo daga wani zuwa wani fa qama rajulun min al-a'rab sai wani mutum cikin mutanen kauye sai ya miƙe ibnu hajarin ya ce an bincika ba a gane waye wannan mutumin ba Allah ne mafi sanin kowaye fa qala dama su mutanen kauye idan suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da cikakkiyar dama ta yin duk tambayar abin da basu gane saboda karancin ilimin su da karancin wayewar su da kuma dama ce suka samu hala ba take maimaituwa ba amma sauran sahabbai ƴan Makka da Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam mun sha jin cewa ya hana su irin yawan katsalandar na tambaya su jira har sai an gaya musu har sai karatu ya kawo kai din ba ya zama dole ba qala ya rasulullahi ara'aita al-ibla yace yanzu manzo Allah raquma kana gan takunu sirri mali amsalu zibai raquma ne suna cikin wato ainihin rairayi suna cikin sahara suna zaune lafiya lau amsalu zibai lafiyar su lau kamar antelope sune bai sunan su bai sunan ta ma yar dabban nan barewa ko kaman bareyi fayu fayati hal ba'irul ajrab sai a bar wani raƙumi mai ƙazzuwa ko wanda yake da ainihin kuraje a jikin shi ta daure fa yujribuha yazo ya sa musu wannan sa daura jami'an gaba ɗayan su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa man a'dal awwal to na farkon shi waye ya samu da kake ganin zuwan shi ne kawai zai samu su wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim haka al-imam al-tahawi ya rawaito shi a mushkil al-athar haka nan ainihin wato al-imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya rawaito shi al-imam az-zuhri yana da isnadi guda biyu zuwa ga wannan hadisi kamar da malamin suka ambata warawahu ibn abi atiq wa ja'far ibn barqan an az-zuhri an sinan ibn abi sinan wannan isnadi ne ya kawo warawahu haka nan ya rawaito shi ibn akhi az-zuhri ibn akhi az-zuhri ya rawaito shi an az-zuhri daga babansa daga ainihin dan uwan mahaifinsa az-zuhri an abi salama daga abu salama ibn abdurrahman ibn awfi wannan riwaya ita ma tabbatacciya ce mala ya ambace ta a baya in za mu tuna a baya kadan ya ambace ta lamba hadisi na 279 babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama sa'altu rabbi thalathan babun dake bayani akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace na roki Allah ubangiji na abubuwa guda uku qala hadathana sulaiman ibn daud abu rabi' az-zahrani qala hadathana hammad ibn zaid abu rabi' yace daga hammad ibn zaid an ayyub daga ayyuba as-sakhtiyani kenan an abi qilaba daga abu qilaba an abi asma ar-rahbi shine amru ibn marsad shine abu abu asma ar-rahbi daga cikin rijalus sittah an sauban daga wannan bararran bawa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauban sauban ya rusu shekara ta 54 ne bayan hijira hadisin shi a cikin muslim da al-kutubul arba qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sauban yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin amma na roki Allah ubangiji na cewa kada ya halaka min da al'ummata da fari gaman me a ce duk duniyar musulmi ai fari gaba daya to Allah ya amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a cewa ba zai haka wallahi sallita alaihim aduwan min siwa anfusi kuma kada Allah ubangiji ya sanya wani abokin gaba daga wajen musulunci ya galabaici musulmai gaba daya fa yastabihu baydatuhu ya halasta jinin su gaba daya baida bi ma'ana jama'a ko usul ya kashe musulmai gaba ki daya wa inna rabbi azza wa jalla qala li kuma Allah ubangiji na yace mini ya muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad ka sani ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah ubangijinka inna hukunta wani hukunci to ba a tunkude shi wa inni utika li ummatika alla uhlikahum bi sanatin am na baka wannan roko da kai na amsa maka cewa ba zan halakar da al'ummarka da fari gaman me ba wa Allah usallita alaihim aduwan min siwa anfusi ba zan daura abokin gaba akan su wanda ba cikin su yake ba fa yastabihu baydatuhum walaw ijtama'a alaihim man baina aqdariha inda a ce duk mutanen da ke tsakankanin bangayen duniya za su haɗu gabaki ɗayan su a gensu musulmi ba za su ci nasara akan su ba hatta ya kuna ba'aduhum yuhliku ba'd sai an wayi gari sashen suna kashe sashi wannan shine abin da yake na ukun kenan wa ba'aduhum yasbi ba'da sashen musulmi yana kame sashen musulmi a matsayin bayi su kama nan a kama nan a kashe kamar yadda musulmi suke gani a yanzu a wannan lokacin ana iya samun wani abokin gaba daga waje ya galaba akan su wannan hadisi yadda ka gan shi da wannan isnadi haka malam ya ruwaito shi al-imam muslim ma ya ruwaito shi a cikin sahih muslim ta hanyar hamadu dan zaid din wanda yake nuna zuwa ga ɗaya daga cikin alamun nubuwa da kuma irin falalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi da kuma irin da yake tausayin al'ummarsa baya so shiga cikin wahala su shiga cikin kunci su shiga cikin damuwa dan haka ya roki Allah Allah ya musu wannan alfarma Allah ya mana wannan alfarma ka kada Allah ya halakar da mu dan talaucin yunwa da fatara da talaucin ruwa kada Allah ya sanya wasu kafirai daga wajen musulunci su zo su darkake musulmai amma na uku sai Allah subhanahu wata'ala ya yi nuni wa manzo Allah sai ya saba cewa wannan ya riga ya hukunta babu makawa shine cewa za a yi ta samu rigingimu tsakanin musulmai isu isu su dosa kashe junansu su dosa kama junansu a matsayin bayi wa fihi an sa'd ibn abi waqqas akwai riwaya sa'd ibn abi waqqas game da wannan irin riwaya wacce ita ma tana cikin muslim da musnad imam ahmad ibn hanbal da musnad ibn abi shayba da dalail an-nubuwa na bayhaqi wa khabbab ibn al-arat da kuma khabbab dan arat al-imam an-nasai ya ruwaito a amal yawmi wal layla da tirmizi da imam ahmad ibn hanbal da tabarani da ibn hibban wa mu'adh ibn jabal da mu'adh dan jabal wanda ke cikin shine riwaya ibn majah kenan da ibn khuzaima ta mu'adh dan jabal haka na ahmad ibn hanbal shi ma ya ruwaito wa huzaifa da huzaifa dan yaman kamar da yake cikin musannab na ibn abi shayba wa ibn umara haka na ibn umar kamar da yake cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da yake isnadin abdullahi dan umar zuwa wannan riwaya yana da rauni saboda akwai jabir al-ju'fi a cikin sa wa abi huraira ako kuma hanya abu huraira wadda bazzar ya ruwaito ta kamar da yake cikin kashful astar wa khalid al-khuzai da hanyar wani sahabi mai suna khalid al-khuzai shi ma yana cikin littafin At-Tabari a cikin tafsirinsa wa Anas ibn Malik da sahabi Anas dan Malik kamar da Abu Nu'aym ya rutu a cikin Hilatul Awliya da Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak da Tabarani a cikin Al-Awsat da kuma a cikin Al-Kabir Jisru As-Saghir Jisru waito ta hanyar ainihin Junada ibn Marwan zuwa ga Mubarak dan Fadala zuwa ga Al-Hasan zuwa ga Anas dan Malik sai dai Marwan wannan Junada dan Marwan to mutum ne mai rauni kwarai Mubarak shi kuma mudallisi ne waɗannan duka isnadoji ne daban-daban na wannan riwaya da take tabbatar da irin wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da kuma abin da Allah ya amsa mishi na addu'a da haka shi ma magana ce wannan mutawatira daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa sami'tu Hamidan sai malam Ibn Abi Asim yace kuma naji malam Hamid to wa kenan Hamid ibn Yahya al-Balhi naji malam Hamid ibn Yahya al-Balhi malamin sa ne kuma ɗaya daga cikin dalibai kamar yadda Zahabi yake cewa afna umrahu fi julusi baina yaday ibn Uyayna ya cinye rayuwar shi ga baki ɗaya yana zauna a gaban malam Sufyan dan Uyayna al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin shi kadai ne yake da hadisi da girishi a cikin al-kutubus sita ya rusu ka ta 242 shine yake nufi da Hamidu an wa sami'tu Hamidan naji malam Hamidu wa kana mimma yunsabu ila ma'rifatin bil kalami wal fiqh qala naji malam Hamidu yace wa kana ya kasance mimma yunsabu daga cikin abin da ake dangantawa ila ma'rifatin zuwa ga sani bil kalami wal fiqh shi malam Hamidin ana danganta shi akan cewa ya san fiqh kuma ya san ilmul kalam yana cewa ma ala ahli alqadari hadithun ashaddu min hadha wannan hadisin ɗan kadariya masu ƙaryata kaddara to babu hadisin da ke musu tsanani irin wannan saboda hadisin yana musu raddi kaga hadisin yana nuna ga wani abu da Allah ya riga ya kaddara ya riga ya zartar sai haka ta faru su kuma abinda suke cewa ya Allah bai san ra'ayi abubuwa shi ma sai an yi kike yace li anna Allah ta'ala mana'ahu thalitha saboda Allah ya hana shi na uku bai zartar da shi ba ya hana shi bai zartar da ya zartar da sai ya faru sai anna miratillahi an yuhlika ba'dhum ba'd saboda Allah ya riga yayi irada ya nufi cewa musulmi sai sun dosa kashe junansu wa yasbi ba'dhum ba'da sai sun dosa ainihin wato sace junansu wa a'lamahu wa a'lamahu annahu kaza zalik Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya hukunta haka wa annahu ka'in kuma sai hakan ta faru su kuma suna cewa duk abin da mutane suke yi Allah bai hukunta ba shine yake cewa babu hadisin da yake ma ɗan kadariya zafi kamar wannan kare tashi suke ba sa so su labarin hadisi kasan duk wani mutum da yake da wata bid'a ko yake da wata bata da ya tsarewa to akwai nau'in hadisan da baya san shi kaga dan shi'a ko bai san jin hadisi akan falalan sahabbai baya san shi duk inda za a mutu falalan sahabbai to bai so ya ji wannan hadisi dan dariqa bai san ya ji hadisi akan wato kyamar bid'a da nuna cewa bid'a bata shi baya so ya tsane su yaji wannan hadisi kowanne tawaga mutane da za ku sa hadisi da mutanen ba sa so ku tana masa wannan kata a baya din ka bi mutane gaba daya sai ka same su da wannan kamar da mata ba su san hadisan ƙara aure ko da ayin ƙara aure ba sa san su dama dai ba haka da ba ma haka aka yi su kuma za su fi san su ko su kuma su hadisa adalci kowa za ka ga da nashi Allah shi kyauta babu zikirin kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam minan nasi mafatihu lil khairi wa maghaliqu lil sharr babun fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a cikin mutane akwai wanda suke mabude ne suna alkhairi inda suka shiga cikin al'umma za su buda musu kofin alkhairi kuma za su rufe musu kofin sharr qala hadathana muhammad ibn yahya ibn maimun al'akki qala hadathana mu'tamir ibn sulaiman an uqbah ibn muhammad an abdurrahman ibn zaid ibn aslam an abi hazim an sal ibn sa'd al-sa'idi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى ان لله تبارك وتعالى خزائن للخير خزائن للخير ان خزائن للخير كائنات كو ان الله تبارك وتعالى خزائن للخير والشر ومفاتيحه ومفاتيح الرجال الحديث وانا حديث ما لا يكابو شي تهنير مالم محمد دان يحيى دان ميمون الاكي متمن اكا yace hadathana mu'tamir ibn sulaiman malam mu'tamir shi kuma an uqba ibn muhammad uqba dan uwan asbat ibn muhammad an abdurrahman ibn zaid ibn aslam daga abdurrahman dan zaid dan aslam al-ifriqi kenan ko wanda mutum ne mai rauni sai a kula da wannan an abi hazim daga abu hazim an sahal ibn sa'd al-sa'id daga wannan sahabi sahal ibn sa'd al-sa'idi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce alayhi salatu wassalam inna lillahi tabaaraka wa ta'ala khazaa'ina lil khairi wash sharr Allah yana da wasu taskoki na alkhairi da wasu kuma na sharri mafatihu har rijal mabudin wannan taskoki sune mazaje idan mutum Allah ya sa shi mabudin alkhairi ne sai ta budawa al'umma mabudin alkhairi idan mutum Allah ya kaddara mabudin sharri ne sai ta zalubo sharruri yana kawo su cikin mutane fa tuba liman kana miftahan lil khairi alherin Allah ya kai ga mutumin da ya zama mabudin alkhairi wa miglaqan lisharri ya zama makulli mabudin alkhairi kuma makullin sharri ya bame sharri kenan wa wailan liman ja'alahu miglaqan lilkhairi miftahan lisharri yace bone ya tabbata ga wanda Allah ya sanya shi zama makullin alkhairi amma kuma shi mabudi ne na sharri zai ta bude wa mutane kofin sharri duk inda yake sai ya zo da sharri da bala'i da fitina wannan hadisi ne hasan da isnadin da'ifi ne saboda rauni guda biyu Muhammad ibn Uqba wancan dan uwan Asbad da kuma Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam al-Ifriqi da'ifi amma hadisin yana da mutaba'at zamu ji wasu daga cikin su qala hadathana al-Huti qala hadathana Isma'il ibn Ayyash am Muhammad ibn Abi Humayd al-Madini am Musa ibn Wardan an Habs ibn Ubaydillah ibn Aras an Aras ibn Malik qala wannan ita ce mutaba'a ta farko ta hanyar ainihin Habsu dan Ubaydillah dan Anas jikan Anas dan Malik daga Anas dan Malik shi kuma Anas yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna minan nasi nasan lalle a cikin mutane akwai wasu mutane mafatihu lil khairi mabudan alkhairi maghaliq mafatiha lil khairi maghaliq al sharri sannan mabamin sharri wa minan nasi nasan mafatiha lisharri maghaliq alkhair kuma wanda su suna bude sharri ne su rufe alkhair fa tuba liman ja'ala Allahu miftah alkhair ala yadihi alherin Allah ya kai ga wanda Allah ya sanya mabudin alkhairi a hannunsa wa wailul liman ju'ila miftahu sharri fi yadihi sannan bane ya tabbata ga wanda aka sanya mabudin sharri a hannunsa wannan isnadi shi ma mai rauni ne sai hadisi ne hasan rauninsa shine Muhammad ibn Abi Humayd mai rauni ne sannan Isma'il dan Ayyash a wannan riwaya ta shi wanda ba daga mutanen kasar su bane kaga daga wani dan Madina ne Isma'il dan Ayyash riwaya sa daga mutanen kasar Sham ita ce mai kyau wannan kuma Muhammad ibn Abi Humayd kaje an ce al-Madini ne sannan kaga aka da sunan cin guda biyu sai su zama za su tashi tunan su kuma ga na uku har ila yau qala hadathana Muhammad ibn Sinan al-Awqi kenan Abubakar al-Awqi قال حدثنا اسحاق بن ادريس قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وانا دي تاتيكي او تشانيا حدثنا ابو حازم عن سالم بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى ان لله تبارك وتعالى خزائن من الخير ومفاتيح الرجال الله نا دا وسو تسكوكي نا الخير كما يا سانيا مزاجي سو زما سوني مبودن سو فطوبى لمن جعله الله مفتاح الخير alherin Allah ya kai ga wanda Allah ya sanya shi ya zama mudan alkhairi wa miglaqan lisharri ya zama marfin a sharri wa wailul liman ja'alahu Allahu miglaqan lilkhair bani ya tabbata ga wanda Allah ya sanya shi ya zama abin rufi alkhairi miftahan lilsharri kuma mai bude sharri wannan shi ma isnadi ne mai rauni saboda raunin Abdurrahman ibn Zaid da kuma Ishaq ibn Idris shi ma yana da rauni sai dai dama an kawo shi na matsayin mutaba قال حدثنا المقدمي محمد بن ابو بكر كنا قال حدثنا ابو داوود يعني الطيالسي قال حدثنا محمد ابن ابي حميد شنو دي وانشان دين حدثنا حفص بن عبيد ابن انس عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ولم يذكر موسى بن وردان نحو حديث الحوطي موسى بن وردان بي امبتي ايرين حديثن نا الحوطي با saboda shi ma ya ruwaito shi amma bai ambaci irin wannan ba baya ga wadannan wannan riwaya Allah da al-Imam Tayalisi ya ruwaito ta haka Ibn Mubarak a cikin abin nan al-Husayn al-Marwazi amin a cikin Zawaid na Ibn Mubarak haka Ibn Majah a sunan din shi haka al-Khara'iqi a cikin Makarimul Akhlaqi wa Masawiha dukkanin su ruwaito shi akwai riwaya mauqufiya daga Abu Darda wanda ke cikin littafin Az-Zuhd na Malam Abdullahi dan Mubarak shi ma ya ruwaito waɗannan suna nuni zuwa ga akwai mutane na kirki waɗanda suke wa kansu kirki siwa al'umma akwai mutane da ɗabi'ar su ba ta kirki bace kuma za su bude wa mutane kofofin shari waɗannan irin mutane abinda ake nufi shine mutum wato dole ya tabbatar mana da cewa Allah yana halitta mutane akan wani ɗabi'i shine babin aqidan da ke kai cewa Allah ya halicci wani ya tsara shi cewa shi mugu ne to wannan mugun da yake ɗabi'in sa shine asalin sa wani kuma Allah ya halicce shi ya sa shi na kware ne wannan nagarta ita ce asalin sa kuma akwai wanda nagartar shi ko muguntarsa tana iya naso cikin al'umma to shine miftahul lil khair din kenan alherin sa ya naso ya kai ga wasu ta hanyar ya zama ya koya musu irin alherin da ya iya sana'a ko kasuwanci ko ya zama jagora da zai sa su a turba mai kyau ko malami mai karantarwa ko shugaba da zai musu adalci gyara musu rayuwar su dole yana cikin mafatihul khair ko ya zama miji ne ga wasu mata ya kyautata musu ko uba ne ga wasu yaya kyautata musu ko shugaba ne ga wasu mabiya ko ma'aikata ko almajirai ko masu aiki da kashin sa biye musu alkhairi ko kuma aka san haka ina fata mun gane wannan وحدثنا حبة بن خالد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال يكا وانا رواية تهنيا حبة بن خالد ابن اسود للقيسي عن جهد سنش ديوا ابايا ينا مالا ديتي اتكم بخاري دا مسلم دا نسائي دا ابو داودا shine yake riwaya daga Hammad dan Salama ta dan Dinar babban malamin na Hammad ibn Salama ibn Dinar wanda ya rusuka ta 167 an Amr ibn Dinar daga Amr dan Dinar tabi an Jabir daga Jabir dan Abdullah sahabi dan sahabi Allah ya kara musu yadda gaba daya qala Jabir yace lamma nazalat yayin da Allah ya saukar da wannan aya ta cikin al'am qul huwal qadir ala an yab'atha alaykum azaban min fawq kace musu Allah yana da ikon in ya ga dama ya aiko muku da azaba ta saman ta ruwan sama ko ta wuta ko ta iska ko ta tsuntsaye su kawo duwatsu daga wuta ko wace irin Allah ya ga dama yana iya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni a'udhu biwajhika ya Allah ina neman tsari da fuskar ka tsare mu daga wannan azaba sai aka sake saukar da au min tahti arjulikum in Allah ya so yana iya aiko muku da azaba ta karkashin ku ta ruwa ko ta girgizar kasa ko ta fari ko makamantan su qala sayyidina sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu biwajhika Allah ka tsare mu daga azabarka muna neman tsari da fuskar kai Allah daga azabaka aw yalbisakum shi'a Allah yace in naga dama kuma sai na rikirkita muku al'amari ku zama kungiya kungiya a kasa samun hadin kai a cikin musulmai ayi ayi kai ki haduwa wa yuzika ba'dukum ba'dakum ba'sa ba'd kuma na dandana masashin ku kudar sashi ku dosa cutar da junan da bakakin maganganu da raddi da kisa da yarfiya da cin amana da sauransu ku ta shaba junan ku wahala qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha aisaru hadha aisaru to wannan da ya mafi sauki ya mafi sauki mai riwaya yace wala wista'azahu la'azab inda fa annabin ya nemi Allah ya tsara wannan kuma da Allah ya sani kuma Allah bai kaddara a nemi wannan tsarin ba ya riga ya kaddara sai aka tafa daga sai bai ba annabin nashi dama yace a'udhu wajhi kama anan kuma daga shi zaka musulmai suka wayi gari tun bayan shudewan zamanin salafu na farko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar tunda aka karya kofarin da kashe Umar har yau musulmi ba su taba hada kai a ce gaba ɗaya sun zama tsintsiya madaurin ki dai ba kullun suna cikin sabani da rabuwa da ƙara rabuwa da rabuwar rabuwa da cin mutuncin juna da yawa juna sharri da kage da kisa da yarfi daga wannan wata kaddara ce babu yadda ka iya da ita abin da zaka iya shine yi kokari ka tanki mai kyan ka nemi dace daga Allah ka nemi gaskiya kai adalci kai addu'a Allah ya tsare babun bale ci ga wani babu wannan babun kuma zai mana magana ne akan fasarar fadin Allah kullu yawmin huwa fi sha'an kullun Allah yana cikin sha'an wannan hadisin da muka karanta yanzu yana cikin sahih muslim bukhari ma ya rawaito shi ta hanya daban yana na cikin al-islam bi sunna na sahih bukhari yace qala da sanan hisham ibn ammar qala da sanan al-wazir ibn subayh hadathana yunus ibn maysara ibn halbas an umm ad-darda an abi ad-darda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qawlu ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'an qala min sha'anihi an yaghfira dhanban wa yakshifa karban wa yujiba da'iyan wa yarfa'a qauman wa yaba'a akharina wannan riwaya ta hanyar malam hisham dan ammar ibn al-walid al-muqri din nan babban malamin qira'an nan kasar sham kuma alqali kuma ladanin masallacin su yace hadathana al-wazir ibn subayh as-saqafi abu rawh as-saqafi qala hadathana yunus ibn maysara shi kuma wannan yana da hadisi a cikin abu dawud da tirmidhi daga ummu darda'i as-sughra kenan go ita ce mai riwaya mun yi magana akan ta da ummu darda'i al-kubra da akwai khaira ita ce al-kubra ko kuma wannan hujaima go ko wani suna maka mun ci haka da aka faɗa game da ita ita ce tabiin kenan an abi darda daga abu darda'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace fi qaulihi ta'ala abinda dai nake cewa mun faɗa ko cewa darda'u sunan mata ne go darda'u na yake cewa abu darda'i sunan mata ce amma an sa maka na yake rike ba komai ko asma'u aka sama ka karba kawai ko malami asma'u dan juwairiya ko yana da hadisi a cikin bukhari da muslim kai ka karba haka nan ka rike ka ci da hakuri kullu yawmin huwa fi sha'an Allah yana cikin sha'ani a kullun sai annabi fasara yace min sha'ani daga cikin sha'anin Allah an yaghfira dhanban shine Allah ya gafarta zunubi wa yakshifa karban Allah yana yaye bakin ciki wa yujiba da'iyan Allah yana amsa mai kiransa wa yarfa'a qauman ya daga wasu mutane wa yaba akharina wasu kuma ya kasa su kullun Allah yana wannan aiki gafarta zunubai yaye bakin ciki amsa masu kiransa daga wasu da yin kasa da wasu kullun aikin Allah babu fasawa kullun wannan hadisin sahihi ne ibnu majah ya ruwaito shi a cikin as-sunan haka abdullahi dan mubarak ya ruwaito shi a cikin musnadinsa haka nan bukhari ya ruwaito shi muallakan a cikin sahihinsa ya karuwaito shi kuma mauqufan ala abi ad-dardai yana ciki ainin sahih bukhari wa fi ammunib al-azdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa sannan a cikin wannan kissa irin wannan fassara akwai riwayar munibu al-azdi abu ayyuba al-ghamidi sahabi ne abu ayyuba munibun al-azdi al-ghamidi sahabi ne daga cikin mutanen sham shi ma ya roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi take munib ibnu abdullahi yana ruwaita daga baban shi shi ma sahabi ne ya karanta fadin Allah kullu yawmin huwa fi sha'n sai yace mun ce manzala sallallahu alaihi wasallama mashya'anu ya rasulullah ma zalika sha'anu ya rasulullah fa zakarahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan ainihin bayani wannan ke sai ma da ya ci gaba da cewa yace babun ga wani babi wannan bayani wannan babi shi kuma ya kawo shi ne dan bayani akan tulul umri lis salihin falalan tsayin shekaru ga bayin Allah na gari a su shekaru da mutum zai yi a duniya su ma Allah ya riga ya rubuta shekarun da zai kamar da muka ji a hadisin Abdullahi dan Mas'ud din nan na halitta ko bai katabe ajalihi wa amalihi wa sa'idan aw shaqiyya da gaskiya akwai adali da ake rubutawa kowa an riga an rubuta mishi daga cikin hikima Allah Allah bai daidaita adal ba ya ainihin taccan za su mutum yana da ajalin shi in Allah ya so shi da falala sai ya bashi shekaru masu yawa da kuma nagarta to idan biyun suka hadu su ne suke zama abin falala ga wannan hadisi ne Imam Tirmidhi da Abu Dawuda wanda asalin shi sahabi Talhatu dan Ubaidillah shine mafarki yace mafarkin yana da wasu abokai daya yana da yawan ibada amma sai ya mutu a wajen jihadi da wurwuri dayan kuma yayin jinkiri har sai da akai shekara guda sannan sai ya rasu yayin mafarki sai ga an yi tashin alkiyama su ukun gasu a bakin gate din aljanna sai aka leko aka ce waye wani dan wani aka fara kiran wannan da yayin latti da shekara guda aka ce ka shiga in ka shiga ka je wuri kaza shine gidanka aljanna aka fada mishi wani wuri a cikin illiyin sai aka sake liko aka sake kira aka ce waye wani kuma sai aka kira nabi wanda ya mutu da wuri tare da cewa san da ya mutu kuma ya fi wancan zafin ibada shi ma ka ce shiga sai aka ba shi wurin da bai kai na wancan ba sai aka ce mai shi mai mafarkin sai kuma ka koma ba yanzu ba kake cewa shi kai kuma kaga wa minhum man yantadir kenan ko kaga ce kai ka koma ba yanzu ba kawai sai ya farka dai barka shi hankalin shi ya tashi sai zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ai ba wani abin mamaki shi wancan dayan ashe ba ya saura a duniya shekara guda bayan wancan ba eh annabi ya ce ashe ba ya rizki ramadan ba ya ce to shi sai fi shaiki dan ka in shekarun ka sai karu koda da shekara daya ne to wanda ya fi riga ka mutuwa in ka samu damar ka rizki ramadan akwai yiwuwar ka fi shi yawan aiki dan ka samu damar da shi bai samu shi yasa ba wani mutum da zai rasu face sai yayi burin ina ma da ko ya aikin alkhairi sai yayi burin ina ma da ya fa haka yin aiki yana cikin sai musulmi bayan ya ga aikin alkhairi nashi sai yayi burin ina ma da ya ƙara ayyuka ya fa haka samu lada wannan hadisi yana daga cikin asali game da falalar nuna falalar dadewa a duniya tare da aiki na gari shi za ga malamai har suna warewa su rubutu na musamman akan labari da falalan waɗanda suka dade a duniya akwai Abu Hatim ya da littafi al-mu'ammaruna wa wal-wasaya akwai al-imamu Zahabi yana da littafi mai suna ahlul mi'a fasaidan haka ne ibnu abi dunya shi ma yana da kitabul mu'ammarina wanda labarin mutane ne wanda suka dade a duniya ibnu hajir ma yana da shi wato dadewa a duniyar kuma akan aikin kirki ana ganin ta falala ne sai a faro tun daga labarin annabi Nuh da annabi Khidir da wasu cikin sahabbai irin su Salman al-Farisi irin su Wana da Wana irin su Anas dan Malik da sauransu sun dare a duniya da ana labarin su kuma ba ga tarihi malamin aka zo magana akan labaran su ana jinjinawa a ambata a ce Wana ya dade a duniya kaman ana mishi wani fata ne na musamman akan cewa dade wannan da yayi ya zama alkhairi kuma za ga ai muna yi wa junan mai wannan addu'a ko idan muna son wani sarki ko wani shugaba ko wani malami duk addu'a da za a yi za ka ana hada da Allah Allah ya sa ya dade a duniya a ci more shi Allah ya ba shi lafiya da nisan kwana sarki ko da ma kai da yake cewa ranka shi dade duk da akwai maganganu akan wannan ko mun karanta su a baya so almuhimmu dai ba wannan bane abun dube anan yana so nuna mana kaddara da Allah yake kaddarawa ko wasu mutane su tsawon rayuwa qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون wannan isnadi ta hanyar babban malamin nan ne Abubakar dan gidan Abu Shayba daga Sufyan dan Uyayna kenan daga Az-Zuhri Muhammad ibn Shahab zuwa ga Amir dan Sa'ad daga baban shi Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu Sa'ad dan Abi Waqqas shine Sa'ad ibn Malik kenan ibn Uhayb Az-Zuhri ɗaya daga cikin manyan sahabbai ne yana daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna kamar yadda aka sani yana daga cikin kuma as-sittatu ashabu shura wanda Umar yace idan na cika ku shida din nan ku je ku yi meeting ku zaɓi ɗaya a cikin ku ya zama shine halifa da su da shi da sauran da Sayyidina Uthman da Ali da Talha da shi Sa'ad da wane ne Abdurrahman dan Auf biyar kenan ko sai Sa'ad na rikice to ai an dai san su wannan akwai islamiyya na ga san su ko na kasa kawo su daidai Allah ya gafarta mu da kuma Abdullahi dan Umar da aka ce shi ya je amma ba yi da vote yana da yancin ya bada ra'ayi amma shi ba za a iya zaben shi ba amma yana da yancin in an yi kankan mutum shida ya bada deciding vote ba wani bangare ko amma ba bai tabbata cewa Umar ya ce wai in sun kasa zaben nan a kashe su ba bai tabbata ba wannan wannan labari ne kawai na su Abu Mukhnaf ina fata mun gane to wannan falala ce gare shi yana daga cikin al-asharatu mubashshiruna bil janna yana daga cikin masu falala yana da manaqibu da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mun shi irmi fadaka abi wa ummi fidaka abi wa ummi an ce shi Annabi ya fara yawa haka daga cikin abin da ya shahara a tarihin sa da Abi Waqqas shine ya kasance mujabud da'awa ne addu'a shi yadda ka san ka sa reza ka yanka jini ya fito kamar yankan wuka da ka sabai suna tsoron addu'a shi wata ran sun taba yin wani rikici da Umar Umar ya ga wata ƴar Sa'ad ta fito da shigar da bata kamata ba ka san Umar da sanda ya kai mata duka Sa'ad ya sa hannu sai ya kai masa adin ma duka sai Sa'ad ya koma gefe ne fara addu'a sai ya ce ya hakuri go karama saboda ya san bala'in addu'a Sa'ad Ibn Mas'ud ya taba bin shi bashi shike bin bashi ba ya zo neman bashi biyan bashin shi a gun Sa'ad Sa'ad yace ba ni su yace wallahi sai ka biya yace wallahi ba za a biya ba tun da ban su har suka fara sa'u sahawo ne yace musu haba antuma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wan nasu lakuma tabaun ya kuna sahabbai kuna irin wannan tacan baki bayan da mutane ku suke kallo sai Ibn Mas'ud ya faɗo ta muguwar magana sai Sa'ad ya koma gefe zai fara addu'a sai Ibn Mas'ud yake cewa shi la taqul illa khairan dan Allah ka faɗo komai sai alheri kai hakuri to sabai suna tsoron addu'a shi ai mun san kisan wannan da suka mishi sharri a kasar Kufa ko akwai kuma wani wanda za a biya ba da labarin wani wanda Sa'ad ya tarar da shi yana zagin Sayyidina Ali wani ba khawariji dan take Sa'ad ya mishi ya alulayi sallah ya mai muguwa addu'a mutumin nan bai bar wannan wurin ba wani raƙumi ya kwaci ma ku tara kuma kawai zo ya kade shi ya mutu yana cikin tarihin shi kuma ya inganta yayi mutane da dama addu'o'i waɗanda duk aka gani tun a nan duniya me yasa kuma saboda ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya roƙon mishi Allah idan ga an san addu'ar sa yace to kai kuma ka taya ni da cin halas da zai zama addu'ar shi ba kamar ta kowa ba shi idan ya taba addu'a ma sun bi ta kan ruwa ta kan kogi ba tare da sun jike ba Allah ya gafarta mai saboda daga cikin sahabbai da suka kaurace wa fitina bai je Jamal ba bai je Siffina ba bai je Tahkim ba sai ya koma yayi gida a gefe anan ma ya rasu a shekara ta 55 aka ɗauko shi aka zo da shi Madina aka mai sallah wani mutum ya taɓa mashi wani mafarki yana cikin kitabul malamat na ibnu abid dunya yace yayi mafarkin ya ga ya mafarkin ya shi mutumin yayi mafarkin ya shiga aljanna da ya shiga aljanna sai ya ga wasu mutane guda biyu ce waɗancan su waye aka ce mishi da manzon Allah ne sahabi ne mafarkin da manzon Allah ne da Ibrahimul Khalil sai ya ce yawwa bari in je gunsu ina da damuwa da ya ce yana zuwa sai ya ce ma Ibrahimul Khalil kai ne Khalilur Rahman ya ce eh ni ne ya ce to ina so ka yi ma zuriyar wannan jika al'ummar wannan jika naka addu'a Allah ya dawo da su cikin hayyacinsu suna can a duniya ana ta kashe-kashe yace ni ba zan musu wannan addu'a ba, zan musu addu'an nan ba bayan sun canza sun ki bin sunnar ma'aiki sun yi kaza sun yi kaza. Sai yace ina ma da sun yi irin nan masoyi na Sa'adu dan Abi Waqqas shi da ya koma gefe da dabbobin shi yake shiga wannan rikima. Da aka zo aka gari ya waye a ga wa Sa'adu wannan mafarki yayi murna da shi yace to alhamdulillah na dace kenan abinda nayi daidai ne. Wato kamar ya samu recognition akan gujewa wannan fitina da yi. Sa'adu yana daga cikin sahabbai da su guje fitina, Allah ya gafarta mishi, Allah ya ƙara masa yadda. Babban sahabi ne, tarihin shi yana da yawa, kuma cikin sirru alamin dubala. Wannan kissar ta shafi watin rashin lafiya da ya taɓa yi. Ya rashin lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kai shi, hadisin malam ya taƙaita shi. Da ya zo sai Sa'adu yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ina da dukiya kuma ina ganin zan raba ta in ba da sadakar ta gaba ɗaya saboda ba ni da magaji. To a lokacin an ce ishi ɗaya ce, ko dai wata yarinya da ake cewa Aisha bintu Sa'ad ko kuma Ummul Hakam, kamar yadda Ibn Hajirin ya tattauna akan haka a cikin littafin shi cikin Fathul Bari, ya kawo magana akan haka cikin Mujalladi na biyar cewa sunanta ko dai Aisha bintu Sa'ad. Aisha bintu Sa'ad mu'ammara ce ita ma, ta rayu har maliku ma ya riske ta. Ta rasu shekara ta 117, wallahu a'lam. Ko kuma Ummul Hakam bintu Sa'ad. To a lokacin duk waɗannan bai haife su ba, su Amir ɗin mai riwaya ba a haife shi ba, balantana kuma Umar ibn Sa'ad. Akwai Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas ta kadarin komandan wanda shi ne jagorancin rundunar ta kashe Husaini, ɗan shi ne Allah shi kyauta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai wa'azi, ya mai nasiha, ya ce a kar ka bar magadanka da talauci, gara ka bar su su dan samu abin da za su samu, da ka bar su talakawa suna roƙon mutane. Sannan sai yake mishi kuma wannan isharar wadda tana daga cikin alamun nubuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi bisharar cewa za ka daɗe a duniya, kuma wasu za su ci moriyarka, wasu kuma za su sha wahala a hannunka. Ya ce la'allaka an tukhallafa, ai ina jiye maka fa cewa fa kai ba mutuwa za ka yi ba. An tukhallafa, za a bakka a baya, za a mummutu a bakka, hatta yuntafa'a bika aqwamu, har a amfanar da wasu da kai su ne musulmai waɗanda suka amfana da fathu da yayi, musamman Fathul Qadisiyya shi ne komandan ta, ya daga cikin manyan futuhat da aka yi a musulunci buɗe ƙasar Qadisiyya. To kaga ya mai da garin garin musulmai. To duk waɗannan musulman sun ci moriyar Sa'ad, wa yudarrabika akharuna, kuma a cutar da wasu da kai, kafiran kenan. Wasu kuma suka ce a kamar Ibn Tin ya ce a cutarwan shi ne cutarwar da wancan ɗan nashi yayi na jagorantan kashe Husaini. Abai Ibn Hajar yake cewa wannan fasara ce ba idiya ba lazima ba ce, duk da yake abinda ƴaƴanka suka yi kana iya samun kamasho a ciki, amma wannan abinda ɗan nashi yayi ai ba irin nashi bane. Mun ji shi ya guje wa fitina, shi kuma ɗan ya shige mata, kaga ba irin nashi bane. Za ka samu kamasho ne a ciki abinda zuriyarka suka yi idan suna kan abinda ka ɗaura su na alkhairi ko wanda ba na alkhairi ba. Amma in ka ɗaura su akan alkhairi suka ƙi, to iyakacin su ne. In ka ɗaura su akan sharri suka bi sharri, to kai da su. In suka ƙi, to iyakacin ka ne. Da haka Ibn Hajar yake cewa wannan fasara ce ba idiya. Wannan hadisin na nuni zuwa ga falalar daɗewa ɗin a duniya, da kuma falalar ainihin wato cewa manya da suka daɗe a duniya, amin, wato tabbatar da cewa shugabanni da kwamandoji da malamai da duk wani wanda yake amfana al'umma, to rayuwarsa abinda yake kalla shi ne amfanin da take wa mutane. Ko kun gane yanzu Annabi bai ce mishi a za ka daɗe ai ka ji daɗin rayuwa ba, za ka daɗe a ci moriyarka shi ne amfanin. Ko mun gane daɗewarka a duniya me zai sa yi maka amfani, shi ne idan ka amfanar da wasu. Amma kawai idan ka yi tsawon rayuwa ba wanda ya more ka, ta banza ce wannan, ba ta da wani ainihin alfanu. Sannan shi kanshi Sa'adu kuma wannan daɗewar da ya yi a duniya, daga baya kuma sai ya zo a cikin ɗabi'a ta ɗan adam, sai yana ganin ina ma da bai daɗe din ba, dan sai da kai yana addu'an da ma ya mutu. Ai yana tuna ɗan uwan shi abokinsa Abdullahi ɗan Jahash, wanda yana cikin sirrul alamin nubala cewa za a je wani yaƙi cikin yaƙoƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, su biyu sai suka yi addu'a cikin dare. Shi Abdullahi ɗan Jahash yake cewa ya Allah, gobe idan an haɗu ka haɗa ni da wani kafiri wanda zai kashe ni kawai na shahada, sadi yace a ni ba zai wannan addu'a ba ya Allah gobe an hadu ka dan da nukatan kafiri mu buga da shi kuma Allah ka ba ni nasara akan shi yace daga baya sai na gane sai na ga wannan cewa kana da'awatuhu khairan min da'awati shi abla dan jahashi ana akashi shi ni kuma na kashe kafirai na tsire yace amma daga baya sai na zo ina cewa kana da'awatuhu khairan min da'awati addu'ar da ya samu shahada ta fitawa so da ka ita amfanin rayuwa da zakai ka dade a duniya shine idan ka amfanar da wasu rayuwarka ta dade inna kamar kalli kamar rayuwar Malam Nasiruddin Albani Allah ya gafarta mishi Sheikh Albani shekarun da yake kawai yana rubuce da tahqiqi da ta'alifi da raddi da wa'azi da nasiha su kadai shekara 60 banda sauran shekarun da ya rayu shekara 60 shekarar shi 82 aka ce ko to tun yana kadan shi kamar shekara 22 ko na bai fara idan ko ba haka ba to gara ma ka mutu kawai da ka cutar da mutane zai fi dace maka irin wa ammal gulam fa kana abawaihi mu'minani ko fa khashina an yuhiqahuma tughyana wa kufra fa arada rabbuka an yubdilahuma khairan minhu zakatan wa aqrabu rahma gara ka mutu ma sai ya fi maka fa batnul ardi khairun min zahariha to duk wannan fa malam shi yana so ka tambaya da aqida ne anan cewa a rayuwa ita kanta da tsayinta da gajarta ta kaddarawa Allah na fata mana fahimta shine asalin mahallin shahid da yake so fitar mana rayuwa tsayinta ko gajarta wata kaddarawa Allah ne babu wanda zai mutu sai ya cinye rayuwar shi gabaki daya babu kuma wanda zai tsayi rai a ce wai mantawa akai da shi ko Allah ya ba mutuwa dama ta dauke shi ta kuma tayi corruption da ke ta daukar shi ko ya biya wasu kudade ne aka dinkirta mai ko kuma wanda ta kashe tana jin haushin shi ne a ra'aytul manaya khabda ashwa man tusibtu mithu wa man tuqti yu'ammar fayaharani wannan to waka mawaki ne a jahiliya yace shi ya tsaya ya kalli mutuwa yace ita mutuwa tana yin khabtu ashwa tana kada ne irin nan mai kadan kanya ko mangoro dan kana kadan mangoro ai kawai zaka wurga icin ka ne dukkan mai uwa da waje ba za ka dinga musu lamba ne ka ce wannan ba kamar harbi da bindiga bane ko duk wanda kawai jifan nan ya hawo kanshi kawai kai dai ko zazzaga ya fado kawai to haka mutuwa take zaki ta zazzaga tana jifa tana kada mutane yace man to save to meet you a garin wannan jifan nata na kan mai uwa da wabi don ta samu sai ta kashe shi wa man tukhdi wanda kuma ta kuskure yu ammar shine yake dadewa a duniya fa ya harami haye tsufa kaga wannan waka jahiliya ce wannan ba ta musulunci bace kuma guji ne yake yinta zarfa tsaran abu amma mu a musulunci abinda muka sani shine innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajraha amma dai fil jumla a cikin hadisi al-imamu tirmidhi da ibn majah da ibn shibbana daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda da isnadi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amaru ummati ma baina 60 aw 70 wa qalilun man yajuzu zalika mafi yawan rayuwa al'ummata tsakanin 60 ne da 70 shi kan shi manzo Allah 60 din yayi da uku sai na bakar 60 ne da wani abu annabi yace tsakanin 60 da 70 daga 60 zuwa 70 ake mutuwa mafi yawa annabi yace kadan ne suke wuce ka percentage din masu wuce 70 kadan ne kalla dake ku gani tun babu akai irin yanda yake yanzu da ma kaiwa 70 din ma sai wani da wani yanzu 70 ma falalaci ina jin an ce yanzu da yake cewa abun mutu su a amarin Nigeriyin ya yake cewa abun turanci ba bat rate ne ko death rate a kun turanci da yake fara ya gudun mu life expectancy ho na ina Nigeria yanzu shekara 40 ne da uku kaga mafi ni ma ina ganin na wuce ni ma shekara 40 ba jama'a ai yaushe aka fara rayuwa ai lokacin ka fara ke amma duk yawanci saboda wahala da fitintunu da bala'o'i mafi yawan mutane suna iya mutuwa a wannan shekara almuhimu dai in za ka yi addu'a na neman tsayin rayuwa kai addu'a Allah ya tsawaita ta da alkhairi da ayyuka nagari idan Allah ya tsawaita ta da ayyuka nagari shine an dace idan ko tayi tsayi babu aiki nagari sai aiki na banza to karin zunubi ne da karin hisabi da haka Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya malamanmu da suka mutu da wanda suke rayuwa muna fata Allah ya gafarta musu masu rai Allah ya tsawaita rayuwarsu da alkhairi wanda suka mutu Allah ya sa sun cika da imani Allah shi kyauta to wannan dai shine ainihin wato ma'anar wannan babi game da tsawon rayuwa a takeici babun malai ci ga wani babi wannan kuma nan zai mana bayani ne akan sababin da ke jawo bata me ye sababin batar mu'min a musulmai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamaninsa qala dathana yaqub ibn kabil al-antaki qala dathana muhammad ibn himyar am maslama ibn ali an umar ibn zarr umar ibn zarr an abi kilaba an abi muslim al-khawlani an abi waqab al-jarrah an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kaga wannan isnadi duk da yake isnadi ne mai rauni wannan maslama ibn ali al-khushani matruki kaga akwai sahabbai guda biyu a cikin isnadi abu ubaida ibn al-jarrah amir ibn al-jarrah da kuma umar ibn khattab radiyallahu anhu an abi ubaida qala yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mujtami'ina wa ana a'rifu al-huzna fi wajhihi fa qala yace mun kasance wata rana muna zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umar yace ina kallon fuskar shi sai naga alamar yana cikin damuwa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma gare shi zamu koma ga Allah muke kuma gare shi zamu koma fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ma za qala rabbuna me Allah yace ne qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace atani jibril alaihi salam fa qala inna ummataka muftatana ba'da biqalilin min ad-dahr ghayri kaseer yace ai mala'ika ne yazo yace mun lalle al'umma ta za a fitine ta za ta shiga cikin jarabawa dan kankanin zamani bayan wucewar ka ba da jimawa ba bayan wucewar ka qala qultu sai nace wa min aina ya'tihim zalika to jarabawan ta ina ta zo musu wa ana tarikum fihim kitaballahi azza wa jalla bayan ga alqur'ani na ba musu qala sai malaika zai ce bi kitabillahi yudilluna ai littafin za su rika su canza mushi ainihin fassara su ki aiki da dokokin sa sai su bata su koma suna fassara shi da shugaba ma wa awwalu zalika min qibali qurra'ihim wa umara'ihim bata ta farko za ta zo musu kuma za ta zo musu ne ta bangaren malaman su da shugabanni haka ce qurra'u a yaren larabci na da karkafa da tana abin da ake yi da qurra'u a yanzu alarmumi malamai ake nufi saboda a lokacin malantar tana farawa ne daga sanin alqur'ani da iya karanta shi da sanin kunce-kuncensa to malamai da sarakuna suna da ainihin wato rabo mai tsoka wajen batan al'umma wannan isnadi ne kamar yadda muka faɗa isnadi ne mai rauni amma kuma hadisin ma'anar shi tabbatacciya ce za mu zo mu ji wasu hadisai a nan gaba waɗanda za su goyi bayan ma'anar cewa za a aikace kuma an gani haka cewa al'umma za ta bata bayan gushewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gushewar zamannin sahabbansa kuma batan kowa zai dinga tuke yana riko da alqur'ani zai fassara alqur'ani da son zuciyarsa za a yi malamai wanda suke azzalimai marasa gaskiya za a yi sarakuna wanda suke azzalimai marasa gaskiya a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a yi sarakuna waɗanda suke ba sa aiki da sunnata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato dayansu ne zama kaman kerkeci ne a rigan mutane saboda tsabar zalunci kerkeci yana cikin sai muslim yace ka annama hum zi'abun fi siyabil ins saboda tsabar mugunta da zasu kaga wannan yana goyen bayan wannan magana za a yi malamai wanda suke ba na Allah ba za su dinga taya sarakuna zalunci sai su rikita al'umma gabaki daya wannan tabbataccen abu ne a cikin hadisi mabambanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi lokaci ya kawo jiki bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi